خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun gode wa Allah ta'ala a cikin ni'imarsa da mulkinsa da sarautarsa da isarsa. Yau muna goma ga watan Ramadan, mun ci kaso ɗaya a cikin kaso uku shekara ta 1443 ne ko hijiriya, wanda ya dace da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya. Darasinmu a yau za mu tattauna ne akan wato muhimmancin kulawa da aure da amfanin aure a musulunci. Mun yi wannan ne saboda matsaloli da yawa da ake samu a cikin rayuwa ta aure, da kuma soke-soke da maƙiya Allah suke yi dangane da ƙoƙarin haramtawa ko hana mata ma yin aure, da kuma nuna musu aure wahala ne. Zamani ya zo ana ta yaɗawa cewa aure mushkila ne, aure matsala ne, aure damuwa ne, ana promoting zina, ana goyon bayan a yi ta alfasha a hana mutane aikata sunna. Amma ya kamata mutane su sani cewa su mutane su ne suka samar da matsala a cikin rayuwar auren. Ba wai Allah da ya ce a yi auren shi ne ya sa aure mai matsala ne kuma ya sa a je a yi a haka ba. Halinmu ne ba yi da kyau, ɗabi'armu ce ba ta da kyau, mazan da matan muka zo muka lalata al'amura, muke cutar da kanmu. Miji ya yi wa mata mugunta, mata ma ta yi wa miji mugunta, faɗa da kishiya, faɗa da uwar miji, faɗa da abokanan zama. Wannan idan ya haɗu ya haɗu ya yi yawa sai ku ga zaman auren ba shi da daɗi. Amma duk shari'a ta ba mu magani da mun bi magani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana wasu mutane sun zo sun tambayi irin nau'in ibadansa. Aka gaya musu ga yadda annabi yake, ka'annahum taqalluha, kamar su suna ga abin kamar yayi kaɗan. Waɗannan 'yan hizban da suke hana mutane shigowa su buɗe musu ƙofar shigo, kai a gaya musu waɗancan jiya gaya musu ka ce su buɗe, duk wanda ya zo karatu a ba shi dama ya shigo. Suka ga kamar abin da annabi yake kamar kaɗan ne, har wani ma yake faɗa a cikin su shi ya daina mai shi ba zai mai aure ba, sam-sam shi ba zai aure ba. Annabi ya faɗa akan wannan ya ce lakinni asumu wa afṭir wa usalli wa anamu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Annabi ya ce ni din nan ina yin azumi, ina shan ruwa, kuma ina yin bacci na huta, kuma ina aure. Duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata falaysa minni baya tare da ni. To kenan masu fada da aure, masu fada da raya sunnar aure, suna fada ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, wani hadisi na Muslim ne a wata riwaya ta Anas, manzo Allah yana faɗa cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihatan duk wanda Allah ya azurta shi da mace saliha faqada anahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi shatri al-baqi, duk wanda Allah ya masa arziki ya samu imra'a saliha, matar kwarai, matar kirki, wanda zamu zo mai bayani akan wace ce matar kwarai, matar kirki. Duk wanda Allah ya bashi wannan, to hakika in ya samu matar kwarai, to shi kan Allah ya taimake shi akan addinin sa, ya ma samu rabin addini. Kamar ke ce ke ma in kin samu mijin kwarai salihin bawa na kirki, to ana miki albishir rabin addinin ki, ai kin same shi. To kawai sai dai ki ji tsoron Allah akan sauran rabin. Falyattaqillaha fi shatri sani ko fi shatri al-baqi, hadith Imam Tabarani da Imam al-Hakim. Imam al-Hakim yace wannan sahihul isnad ne. A wata riwayar manzo Allah ce idza tazawwaja al-abdu, idan bawa yayi aure, faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, in dai mutum yayi aure, namiji ne ko mace, in dai aka yi aure, to ai an cika rabin addini. Yanzu nan ke da baki aure ba, kamar rabin addinin ki ma bai cika ba. Kai ma da baka yi aure ba, kamar rabin addinin ka ma bai cika ba. Ke da kike zaune kika kike aure saboda wata manufa, to kin cinye rabin addinin ki. Rin auren shine yake baki kamala dangane da addinin ki. So idan mutum yayi aure, to sai ya ji tsoron Allah akan sauran rabin. A riwayar Abi Huraira, riwayar Imam Tirmidhi, hadisi Hassan da Imam al-Hakim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum, akwai mutane guda uku Allah yayi alƙawari sai ya taimake su. Na farko al-mujahidu fi sabilillah, wanda yi jihadi saboda Allah. Na biyu bawa da aka ɗora masa wani kuɗi, aka ce ya je ya nemo wannan kuɗi ya biya ya zama ɗa, shi ne al-mukatab alladhi yuridu al-ada'a. Sannan kuma an-nakihu yuridu al-afafa, wanda ya yi aure ko wacce ta yi aure don tana neman kare mutuncinta, ko wanda ya aure yana neman kare mutuncinsa. Waɗannan mutane guda uku Allah ya yi alƙawari zai taimake su. Kin ga a ciki akwai mai aure, da haka idan yarinya girmanta ya kai, matsayinta ya kai, Allah ya ba ta manemi, babu matsala, an yi duk binciken da za a yi, to a aurar da ita shine yafi alheri akan a barta ta rinka yawo a gari ta zama fitina. Sannan kuma mata ku rike aurenku, don aure mutunci ne. Mata ku daina kashe aurenku, in dai bai zama dole ba, in ba ya zama wayyo Allah ni ya suna shiga uku ba, to ayi kokari a rike aure a zauna da haƙuri. Kuma shi aure da kuke ganin sa kowane ko ma na waye ne, sai an yi haƙuri, ko dai a yi haƙuri da abokiyar zama, ko a yi haƙuri da abokin zaman shi kansa mijin. Amma ba wanda za ta zauna aure wai ɗari bisa ɗari ba matsala, a'a. In Allah bai jarrabe ki da mijinki ba, sai kuma ya jarrabe ki da kishiya. Miji lafiya lau ba damuwa, amma kishiya kuma tana gasanki. Kishiya tana miki azaba, kishiya tana kuntata miki. Idan baki samu matsalan miji da kishiya ba, sai kuma Allah ya jarrabe ki da ƴaƴan miji. In baki samu matsalan ƴaƴan miji ba kuma, sai Allah ya jarrabe ki da uwar miji. In baki samu wannan ba, sai Allah ya jarrabe ki da maƙociya, abokiyar zama, maƙociya ba kishiya ba. Gidan haya ne ya haɗa ku, ta gana miki azaba kamar ke kishiyar ta ce. Irin waɗannan abubuwa sammatsi ne, tsautsayi ne a rayuwar aure. Dole a gamu da wannan mushkila, dole a gamu da wannan damuwa, amma baya hana a samu ladan auren. Idan mutum ya dage ya kai al'amarinsa ga Allah to sai ya samu nasara ya samu ci gaba. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi 40 man utiyahunna faqad utiya khairad dunya wal akhirah, duk wanda Allah ya bashi abuwa guda uku to yayi albishiri ya gode wa Allah, Allah ya hada masa alherin duniya da lahira gaba daya. Na farko, wanda Allah ya bashi kalban shakiran, zuciya mai yi wa Allah godiya. Baiwa Allah kada ki zama baki gode wa Allah akan damar da kika samu da ni'ima ta aure da Allah ya yi miki. Kar ki zama mai wannan dabi'ar, ki zama mai godiya akan da dadi ko ba dadi, shine a samu kalban shakiran. Idan miji ya kawo a gode masa, in bai kawo ba a yi masa addu'a Allah ya bashi, Allah ya kawo masa. Amma ki zama kullum ana baki, amma kullum kina kushewa. Rashin godiyar Allah, rashin godiyar abokin zama, butulci wa miji, butulci wa abokin zama ba daidai bane. Wani yanzu duk abin da ya je lalumo ya kawo, matarsa yake nema ya kawo mata, amma ba ta da godiya Allah. A zo a ta rikici da shi akan zanin sallah, a ta rikici da shi akan dan kunni ko dan kwali, ki ta fushi da mai gidanki saboda bai baki kudi kin sai takalmi ba, ki ta fushi da shi saboda ya yi miki wani laifi, kin manta alherin da ya miki gaba daya. Idan kin je gida ba ki faɗan alheri akan mai gidanki, ba ki da kalban shakira, sai dai ki soke shi, sai dai ki bata shi. Wata mata wata rana ƙawarta ta zo mata gida, irin ƙawayen nan masu surutu da gulma, ta zo wurin abokiyarta, sai ta kawo kukan mijinta, tana sukan mijin, tana kuka a kansa. Sai ta ce, ai ke daɗi ma kike ji, ma'ana ita da aka zo gidanta take cewa ai daɗi ma kike ji, ai ni ma nawa mijin. Kawai sai ta bude shafin mijinta, ta ɗauka mai gidan baya nan ya fita da safe, ashe wani dalili ya dawo da shi. Su suna cikin falo, shi kuma yana cikin ɗaki yana kwance. Ta gama zagin mutumin nan, iya zagi ta masa tas, ta ce, ko ni baban wancan da nake zaune da shi ai maran mutunci, ai ba shi da kirki, ga kaza ga kaza ga kaza. Mutumi da ya ji ana zaginsa sai ya sauko daga kan gado, sai ya dawo bakin kofa ya zauna ya yi dirshan ya ji me ake faɗa a kansa. Ya ji yau ga matarsa tana zaginsa, tana butulci abinda ma yake mata, tana cewa baya mata. Ya yi shiru sai hawaye kawai, sai da suka yi zage-zagensu, ya aka yi wani dalili ya ce bari ta shiga ɗaki ta ɗauko na abu, tana kada labule, sai ta ga mutumin a zaune a bakin ƙofa, ta ce ta tsaya kamar an zuba mata ruwan sanyi, dan Allah ka yi haƙuri, dan Allah. Ya ce a'a, ai halinki ne ya bayyana, ai ni ma yau Allah ne ya taimake ni, asirinki ya tona. Bayan da ba ta yi da shi ba, ya ɗauke mata wuta, ya fi sati nawa ko magana baya mata. In ya tashi da safe ya bata kuɗin ce ba ne ya kama ya fita abinsa. Ta rasa yadda za ta yi da shi, shi ne ta bugo wa malam tana neman waya za a yi. Na ce, ai hajiya kin gama tonawa, binnewa zai yi wahala. Ku daina butulci wa mazajenku, ku daina zagin mazajenku, ku daina cin mutuncin mazajenku. In za ku yi wanda ku gaya musu baka da baka, ba wai ku yi gulmarsu ko a gaban iyaye ko a gaban ƙawaye ba, ba yi da kyau. Ranar da mijin ya mutu kuma sai ki zo kina yabansu kina cewa a ai ke kan kin rasa miji. To ku zama masu kalban shakiran da kuma lisanin zakiran, harshe mai ambaton Allah. Duk wanda Allah ya bashi wannan, to ya bashi alherin duniya da lahira. harshe mai kiran Allah, harshe mai karatun Qur'ani, harshe mai salatin Annabi ba harshe mai gulma ba, ba harshe mai surutu ba, ba harshe mai fada da kishiya ba, ba harshe mai jayayya da miji ba, harshe mai hakuri, harshe mai yawan zikiri. Wa badanan alal bala'i sabira, Annabi yace duk wanda Allah ya bashi gangan jiki mai juye, mai jurewa bala'i, to wannan Allah ya bashi alherin duniya da lahira. Da kuma zauja, mata wanda ba ta sa mijinta cikin zunubi a kansa da kuma dukiyarsa, mata mai kula da mijinta kan kansa, mai kula kuma da dukiyar miji. Wannan hadisin Imam Tabarani ne ya ruwaito shi, kuma malaman musulunci suke bayani dangane da wato kyakkyawan zamantakewar mata. Ana buga misali da wannan hadisin. Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana yace ina ganin ni ajali na bai wuce sai dan kwanaki kadan ba, yace wallahi inda Allah zai sanar da ni bai wuce kwana 10 ya sauran mun a duniya ba. Inji Ibn Mas'ud, wallahi sai na yi aure, indai ya zama koda kwana 10 ne ya sauran mun, wallahi sai na yi aure, dan bana so in rayu in mutu ba da aure. Kun ga muhimmancin aure kenan. لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، إنجي بن مسعود، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، كما نسني سوى كرشان راناتا وانشان كوانا غومانا، يشي ولي طول النكاه، كو طول النكاه فيهن، إن دحالي نين أولي أتشان كواني كنا يشي لتزوج مخافة الفتنة، لسينا أولي سبب الأوران فتنة. A sama da ciji wannan wurin zama inuwa, wannan ku sama mata inuwa. Yace da sai na yi aure, wannan yana nuna mana muhimmancin yin aure kenan, ba wai wato a rinka koran sha'awar auren har ƴaƴan musulmi yara ƴan mata su rinka fitowa Facebook suna hoto, suna WhatsApp, suna zagin aure, suna wulakanta aure, suna tuzarta aure, suna cewa aure bai yi ba. Wallahi wannan fada da sunna ne, fada da Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam. Duk annabawa gaba ɗaya da manzanni da suka zo gaba ɗaya na Allah duka sai da suka yi aure. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Hakika mun turo manzanni kafin kai, duka su muka ba su mata, muka ba su zuri'a. Da aure ne ake samun dangantaka, da aure ne ake samun natsuwa, da aure ne ake samun kwanciyar hankali na zuciya, da aure ne ake samun katangance kai da kiyaye mutunci, da shi ne ake samun ni'ima, da shi ake samun raha, da shi ake samun suturtuwa da kuma siyana, kuma da shi ne ake samun zuriya saliha, ƴaƴa na ƙwarai da za su amfani mutum bayan yana raye da su da bayan ya mutu. Aure a musulunci alƙawari ne mai ƙarfi, igiya ce mai ƙarfi, wajibin ne ijtima'i, wani wajibin abu ne na zamantakewa yau da gobe, da shi ake samun soyayya, mawadda da rahma tsakanin miji da mata, kuma da shi ne ake samun nutsuwar hatta hankali. Malamai suna bayani cewa da yin aure mutum hankalinsa yana nuna, za ki ga yarinya ba hankali sosai, ce ta shirme, amma da ta yi aure sai ki ga hankalinta ya fara ɗaukan siti, ko yaro yana da yawan wasanni yana da yawan abuwa marasa kyau sai ku ji an ce ai masa aure da an yi mai aure sai ku ga ya dau sai saboda mace tana gyara mutum idan Allah ya taimake shi ya auro mata kirki daga cikin fa'idoji da amfanin aure su ne kamar haka na farko yin aure din nan misalta umarnin Allah ne kar ku bari ku rinka rayuwa irin ta turawa wanda ba su da addini ko wasu arna da ba su da addini su rinka zama kawai mutum ya kebance da mace ta lalata da ita yana aibu ne ko a wajen jahiliya a da can su aibu ne a wajen su so misalta umarni ne na Allah kada mutum yana da rufin asiri yana da dama yana da iko ya kiye yi aure ya ce wai shi baya so ya kawo kansa problem ne an tambaye wani me yasa baka aure ba a ni ba na son damuwa ne ni ba zan yi aure ba kefa ta kare yawo tana bin gidajen maza ana daukanta ana lalata da ita amma ta ki ta aure wai ba ta son mushkila yanzu in ka zo ka tara yaya ma duk matsala ne yanzu ka je kai auren ma kullun kana cikin tashin hankali da namiji wanda mutum ya zama sai hakura haka wata kuma ta nemi wani shi kuma yaki ta ce ita kuma ta yi alkawari in dai ba wani ba za ta yi aure ba kin yi aikin banza kin yi shirme san maso wani koshin wahala kin makale wani baya san ki dai ki jarababbiya ce ke fitinanniya kin ce sai shi wai ta ki ta yi aure ta tara shekaru duk wanda ya zo neman ta ba za ta yi aure ba me yasa ita wani take jira wannan kuma yana nan baya yin ta shi kuma yace a duniya ba abin da yake ki irin wannan halitta baya san ki amma saboda mai takin makale masa ku daina irin wannan dabi'ar mara kyau makale wa namiji shi din waye gwal ne shi to ko zinari ne yace ba san ka ba ka jefar da shi ba me amfanin mutum yazo mutum yace baya yi da kai ai ta buga wa maza waya ana takura musu ana matsanta musu an makale in baya san ki shikenan sai ki addu'a Allah ya baki mai son ki amma bai kamata mace ta rinka gadawa kanta wannan kaskanci wai baran ya aure ba wai saboda wani bai aure ni wai ba za ta yi aure ba wai ita dole sai wani an taba zuwa a rayuwa mutum ya ce dole abin da yake so shi zai yi iyaye sun yi magana kin yi ki aure wane ne kici abin nan tun kina da yan shekarun ki ana dan marmarin ki har kin fara moka lewa kin bushe kin kekashe kasusuwa sun fara fitowa sai hakware a waje kin kike aure saboda zaman rashin aure ai yana lalata mace ai daga budurci sai ta zama kuma ki ganta kamar wata tsohuwa gata dai haka da sauransu je ki auren ki ki dan samu dan gida da zaki dan ci taliyar ki da shinkafar ki da wake Allah ya bada sa'a ko ba haka bane ba da zaman banza ai gwanda tonan ramin maciji ko da mutum ya zauna yana zaman banza ai gwanda ya dauki magirbi ya fara tonan ramin maciji watakila in ya samu kan macijin ya tsare ai ya je dan gasa ya ci amma mutum ya zo ya zauna a gida ya ke aure wata kuma ta yi bokon an yi boko an ci bokon an yi diploma an gama tun secondary ake neman ta taki an shiga diploma an gama an tsallaka an yi NCE an gama an je an yi digiri an gama an ki ai aure sai master digiri an je an yi master digiri an je an yi PhD an zama doctor digiri duka wai tana zaune ba ta yi aure ba wa zai aure ki kin fita daga layin yan mata kin shiga layin su mama daga nan kuma zaki shiga layin su umma daga nan kuma baki ba sai dai a fara goggo daga nan kuma sai a fara kaka daga nan kuma sai a ce to Allah ya rufa asiri sai dai a kabari kuma kwarai kuwa da aka duk wacce ta samu dama take da iko kuma Allah ya sa aka samu maneni ta je ta aurenta makale wa namijin da shi baya yin ka to sai ka hakuri kuma ku mata bari in gyara tunaninku in kuma ba ku shawara yanzu mace a saurara yanzu mace sai ta zo ta ga wani ta ce ita sai wani take so wannan nan wataƙila bai santa ba kuma kowane ɗan adam yana da ƴanci yana da rights of wato yana da choice yana da zaɓi yanzu ke ganinsa kika zaɓe shi kace kina so dan haka baki auri baki ce kina son dan babban ki ba ba kike kina son makocinki ba, ai kin ganshi ne kika ce kina son sai shi ko to wata kila shi bai san ki ba, kawai labarin suke ji. Yanzu akwai wanda kawai a hoto za su ga namiji su nemi lambar wayarsa su dame shi su fitine shi, shi kuma wata kila bai taba ganinta ba, yana iya faruwa. Abu na biyu, in ya ganki kuma ai ra'ayi ne, kowa da irin matar da yake so, ke kuma gaki-gaki nan ga yadda Allah ya yi shi, kin ɗauki girman kai da faɗin rai, kin nuna sheke an taɓa cusa mutum a dole baya son abu, ki zo ki makale ki tabi har da bin gidajen bokaye har da sihiri har da tsafi. Yanzu wata faran mace yake so ya aura, ke kuma baka ce shi kuma fara yake so, to sai a hana shi. Wani kuma baka yake so, shi wannan fararen baya so, ya fi son baka, ke kuma fara ce. Wani doguwa yake so, ke kuma gaki a dunkule kamar magi, shi kuma shi ya fi son mace doguwa, ke kuma kin makale kin tefe shi. Haka Allah ya yi ki ga albarka ga gadarta. Yanzu wani mai ƙiba yake so, ke kuma a bushe kike yadda kika san, wato kamar kusa kike ci kullun. Ku yi hakuri. Haka Allah ya yi ki, aka yi magana wata ta ce eh haka Allah ya yi ne, sai siririta sai tarin albarka. Shi kuma ya fi son mai ƙiba. Wani kuma siririye da yake nema, ai ra'ayi ne, wani baya son mace fus mai ƙiba, baya so, yace akwai jan kaya da yawa, yace suna da yawan cin abinci ga kashe sabulu da wuri, ga atamfa, jan atamfa mai yawa, amma in ka samu yar motsatsiya dan atamfanka kaɗan, yadin shaddanka kaɗan, dan takalminta ƙarami, ka biya kuɗin takalmi ba tsada. Amma wannan kuma abu nan, wani kuma shi babban yake so ta fi kwarjini. Yi ita ma akwai albarka a zo gida a gama ki da gaske, to ba a zo gida a zo a tarar da mace a ce ana cewa wannan yar mai gidan ne ko ne wata mai wanke-wanke ne, ashe ita ce mata, ita ce ga kwata-kwata a gidan. Da haka shi wata ya fito, wani ya fito ya ga shirgegiya kaya guda, yawwa hajiya ga ta a gida a zaune, duk wanda ya zo ko yaro ne ya yi laifi in ta zauna a kansa da zai iya tashi ba. Shi wani irin wannan, kun ga ayyukan mutane ya kya bamban ko ba haka bane ba. Yanzu wani shi ya fi son yar birni, ke kuma yar ƙauye ce, ke daga ƙauye Allah ya tsarar da ke, ya za a yi? Shi kuma yar birni yake so, ai ra'ayinsa ne, za a hana shi? Wani kuma ya fi son yar ƙauyen saboda ta fi daɗin sha'ani da sauƙin sarrafawa. Haka suke faɗa ai su mazan. Ya fi son yar ƙauye ba gidajiya wanda bata gane al'amura ba, wanda zai kife ta shekaru aru bata san ma me ake ciki a duniya ba, ballantana ta fitine shi da bani. Ya fi son haka. To ke kuma kin riga kin waye, kin je jami'a, kin shiga birni, idan ki a buɗe ke ƙwal, ka ga mace tana zazzare ido tana kwantar gilas a gabanta, ta ce mu ma mun san me ake ciki, to wannan akwai damuwa. Maza ba sa san irin wannan wanda ta waye da yawa, dan saboda za a sha wahala da ita. Wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin maza. Abinda nake so in nuna miki, kowane namiji yana da ra'ayin irin matar da yake so ya aura. Zai iya yiwa ke da kika makale masa baki cika sharaɗinsa ba, to sai dole ya aure ki. Yanzu wani budurwa yake so ya aura, shi a ka'ida a rayuwarsa ba zai taɓa auren bazaura ba, ke kuma bazaura ce, kin kashe a kan kin fito, kin daɗa kashewa, kina so nan ma ya zo ya aure ki, ya aure ki ki zo ki daɗa kashe auren. Shi baya auren bazaura, ke kuma bazaura ne, ke kuma kin makale kin ci sewa ne. Wani kuma an tallata masa yarinya ƙarama, ya ce shi ba ya son yarinya budurwa ta zo ce ta masa rashin hankali a gida. Ya fi son bazawara da ta taɓa aure ta mallaki hankalinta, shi ita yake so. Kun ga ra'ayyuka na maza da yawa. Yanzu kuma ɗin idan na yi magana zan iya lissafo ra'ayyukanku sun fi guda goma, sun fi 20. To da Allah ku daina zuwa kuna makalewa namiji ku ce wai dole sai shi. Wata fa tana wani ƙauye ta kira ni ta bugo min waya, tace malam nace lafiya kalau ya ya gajiya abin nan nagode lafiya dan Allah malam ni so nake yi ina so in gaya maka akwai wanda nake so dan aura ina so ka kamar hanya ka hada ni da shi dan Allah ka aban lambar wayarsa kuma a ce zan kira shi nace to nace ke yanzu aina kike ta fadi wani gari fa kauye take nace wa kike so kace minister bazan fadi sunan minister ba kar aje matansa su zo su bada matsala amma dai na fada nace minister nace yanzu ke yanzu kina cikin wannan rami kina cikin wannan daji kike a hada ki da minister wallahi malam ina bala'in san sa nace to shi kuma fa yana naki bala'in san wai ai aure malam rabo ne wata kila zai yi ni in ya ganni zai yi ni ma'ana zai zama yana yi na nace to ni ba da ni za a yi wannan kullukullan kayan wahala ba yawwa to zaka yi min addu'a nace to addu'a ma dai ai an san inda in an yi ta take karbuwa tsakani da Allah fa to kuna da matsala wallahi kuna da matsala yanzu kaman wata fata ga gwamnatin garin su kawai akwai wata wanda ta ga wani gwamna a wani gari a wata jiya kawai sai tace wallahi ita gwamna take so saboda Allah wannan jaraba da kudayin duniya yanzu wannan dan Allah take so a mai ko take so ina gwamna babanki ma da mai gidanki da waye ma bai isa ga gwamna ba amma ita tana nan wai tana kukan soyayyar wai gwamna wai take so wai wahala wasu sun jefa kansu cikin wahala dan haka kowa ta zabi wanda ya dace da ita ki hakuri da abin da Allah ya hore miki yawa in a kauye kike in Allah ya hore miki dan kauyen ku je ku ta kauyencin ku ku gama lafiya Allah ya rufa shi ne in kuma kina kauye Allah ya dan taimake ki aka fitar da ke daga kauyen aka kai ki birni kika dan sha haske ko fitila kika gani da bakin titi ai kin dan warware ka dan ko ba haka bane ki dan samu dama yawa in kuma a birnin kike aka kawo ki kauye aka shuka ki to shikenan sai ki gode wa Allah haka Allah ya kaddara kina birni an dawo da ke kauye haka Allah yake lamarin sa ai mata kuna jin dadi kuna morewa ai kina zaune sai a dauke ki kawai sai a kai ki wani guri a canja miki gida ko ba haka ba wannan abun so ne kwarai da gaske kuma ga lada eh za a samu lada Allah ba ku lada to daga cikin dalilin aure ayi hakuri da shi a misalta doka ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu shine raya sunnan manzannin Allah ne duk wani annabi daga cikin annaban Allah tabaraka wa ta'ala yayi aure walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya da ka duk wacce tayi aure ta ji a ranta tana koyi ne da manzannin Allah da annabawan Allah wanda aka ce mu koyi da su abu na uku a cikin aure akwai samun kwanciyar hankali sururul qalbi da farahun nafsi da qada'ul watari biyan bukata kwanciyar hankali samun natsuwa yanzu ku lura ba mamaki da ki ga yarinya budurwa da kafin ta yi aure wato al'amarin ta sai dai addu'a da ki ga kamar ciwon yunwa ake yi a gidansu amma wallahi tana yin aure saboda hankalinta ya kwanta wallahi in ta shekara 1-2 ba za ki gane ta ba za ki ga ta yi tsawo ta yi kiba ta yi haske akwai wacce da kamar iska zai hure ta a gidansu kashi ne kawai amma daga yin auren nan da ta zo duba gida wallahi ba a gane ta ba duk kayanta sai da ta kyautar da su duka kayanta sai da ta kyautar da su wallahi saboda ta ci abinci hankali ya kwanta ta yi aure ta yi kiba ashe a cikin aure wasu suna samun sukuni da natsuwa in dai gidan aure da dadi to daga jikinki ma zai canja ki ga mace zaninta yana mata kadan ki ga mace rigarta ta zo da kyar take sawa saboda mai ta miƙe kafa hankali ya kwanta yanzu wannan ba za a so shi ba ki ga wata ta miƙe ta zambale da fa bakaci amma yanzu ta zama farantsai kamar baturiya saboda yan kajin nan da ake ta kawo ma yan masu haka din nan na bakin titi ban kararrun nan ai an ce kuna son su sosai an ce duk mijin da baya son damuwa a gidansa to ya rinka kawo kaza gida za ka ga ladabi da biyayya na hauka ga son madara a rinka kawo ana kafa muku wata ta ce ai abinda nake so a rinka ganin gwangwani na madara da wannan ya kare a kawo wannan hankali ya kwanta ashe a cikin aure akwai natsuwa akwai samun sukuni kuma gashi a zo ana kulawa da kai baki kashi ko kobo ba amma zaki ta mu'amala ta kudi da yawa wallahi wannan ba karaman ni'ima bace ba ni'ima ce babba kwarai 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 da gaske so ina muku farin ciki haka da namijin ba zaki ga wani namiji yadda ka san daga kabari ya fito abu shi a ke kashe kullum fuskar sa a turbune ba alamar rahama da jin kai amma yana yin aure wata rana wallahi in ya karye hula yazo wallahi ba za a gane shi ba sai a ga wani kyalkyali kyalkyali yake ya je ya aure wata yarinya ta kula da shi hankali ya kwanta shi ga yana wani kiba har wani nama nama yake a wuyar sa nan gurin da kuwa kasusuwa ne kawai a fili ashe a cikin aure akwai sukuni da kwanciyar hankali kiga in yazo sai gan shi yayin nutsu yayi shu yana tunani mai kyau amma da a gigice yake saboda bai da aure duk wannan ni'imomin oyewa ake yi su waɗanda suke sukan aure ba sa faɗin wannan abuwa wallahi akwai kwanciyar hankali idan aka ci sa'ar aure akwai biyan bukata idan aka ci sa'ar aure abu na hudu kare mutunci daga zina duk wanda ya aure ana kyautata zaton zai tsare mutuncinsa zai tsare ganinsa kuma zai zama yana da albu'adu anil fitna ya nisanci fitna galiban a bisa zato da ake yi galibi ana ganin wanda bai da aure shi yake zina galiban duk da yanzu zamani ya canja masu auren ma suna yin zina amma dai ana kyautata zaton idan mutum ya zamanto yana da aure to zai nisanci zina ko tana da aure za ta nisanci zina to kenan ko dan mutum ya kare kansa daga wannan zinace-zinace ai ya kamata ya yi aure ya tsare mutuncinsa abu na biyar akwai taksirul ummatul islamiyya wato yawaita al'ummar musulmi idan an yi aure za a hayayyafa za a samu musulmi da yawa amma idan bai aure ba kina zaune ba haihuwa baki aure ba kai ma kana zaune ba kai aure ba ba haihuwa amma in kin yi aure za ki samu ɗa za ki samu ɗiya shi ma idan ya yi zai samu ɗa an yawaita musulmi annabi yana so a samu musulmi masu tarin yawa a duniya ya ce tanakaru tanasalu ku yi aure don ku hayayyafa ku yaɗu ni zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama tanakaru tanasalu ku yi auren ku hayayyafa ku yaɗu ku samu ƴaƴa ku samu zuriya saboda in na gan ku a kiyama zan yi alfahari da yawan ku idan mutum ya samu ƴaƴa to ya samu rufin asiri in ya samu ƴaƴa ya samu mutunci a cikin mutane ɗanka zai iya kare maka mutuncinka ɗanka zai iya yaye maka damuwa idan girma ya kama ka ɗanka zai iya rufa maka asiri lokacin da asirinka ya tonu idan baka da shi ɗanka zai iya nemo maka idan ka yi ritaya ɗanka zai iya zuwa yana aiki ya ɗauki nauyin gidanka ya ciyar da kai ya ciyar da iyalinka idan mutum ma tsufa ya kama shi gajiya ta same shi in yana da ƴaƴa to sau nawa ƴaƴa suke zuwa su raba nauyin gidan ubansu wannan ya rinka kawo taliya wannan ya rinka kawo shinkafa wannan shi zai rinka sayo mai wance kuma ita za ta rinka turo kudin magi wance kuma ita za ta rinka kaza sai ku ga ƴaƴa sun raba dukkan nauyi na gida ƴaƴan nan da kuke renawa to ba a samun ƴaƴa kuma ai sai ta aure dan zina ina zai kula da uwarsa haushinta ma yake ji saboda ta fito da shi ya shigo duniya ba ta hanya sahihiya ba sai ya rinka jin haushinta wani ya ce malam na fai shekaru ina ta tambayan mamana waye ubana ta ki ta bani ansa ni fa gaskiya zan dau mataki a wani mataki zaka dauka ya tambaya ya ce ina babansa ya yi tafiya ne ba amsa ya ce to ina ne ƙauyensu ba amsa to ina ƙannan babansa suke ba amsa kin ji illar yin zina kenan mace ta je ta yi zina ta ɗauki ɗan shege ta fito da shi ya zo ya zama mata matsala da ke da shi za ku rinka rikici a duniya kafin ki mutu don sai ya nemi ubansa duk ɗan kirki sai ya nemi waye ubanshi in ya je makaranta za a ce waye babanka kowane ɗa da sunan ubansa ake kiransa kuma ko wani abu ya zo yi ko na siyasa ko wani abu na shugabanci al'umma dole sai an gane su waye iyayensa in an ce ma bai da uba ma sai ya samu illa da haka ya za ki zo ki samar da ɗa bai da uba kina yawo kina bin maza kin mai da kanki mai arha kin wulaƙanta kanki kin tozarta kanki ki zo ki cuci 'ya'yanki su tashi su zo su rasa waye uba ya bincika, matan nan shiru ba jawabi, kuma ita ce uwar. Ba shi yaro ya girma ya shiga jami'a ya yi hankali ya yi tunani, tsatsan yaro matashi, amma fa ya nemi ubansa ya rasa. Ya ce mama ki gaya min ni mutuwaye ne babana ko me? Ba amsa. Wani makoci da ya ga abin ya fara bayyana, yaron ya fara fushi da uwarsa da gaba. Kin ga yanzu kin waye gari, danki yana fushi da ke saboda kin samar da shi ta hanyar da ba ta kwarai ba. Sai ya kira shi ya ce kai sai fa dai kai hakuri. Ya ce kamar yaya? Ya ce ina so na shaida maka ba ka da uba. Ya ce kamar ya ba ni da uba? Ya ce ai mahaifiyarka ta dan yi wa ɗan wasanni da yawace yawace, a nan aje aka je aka samo ka. Ai tunda yaron nan ya kefa kai ya ringa zuba hawaye yana kuka, sai Allah ya barwa kansa ne, bai sake ganin mutuncin uwan nan ba. In ga dai Allah ya wajabta masa, ya bi uwarsa, su yi mata da'a, ya girmama ta. Amma gaba ɗaya in ya ganta baya mata ganin mutunci. To wannan ɗaya ne daga cikin illar zinace-zinace da yawon banza da mata suke yi. Ko kuma da aure ɗin a yaudari miji ana auren amma ana lalata ta waje. Haramun ne kuma cin amana ne, kuma duk wanda ya ci amana ba zai gama da duniya lafiya ba. Kai mazinaciyar mace ma dai gaba ɗaya rayuwarta a lalace take mutuwa. Haka namiji shi ma mazinaci, haka yake lalacewa a banzan bazara, ya zama bai da amfani a cikin al'umma. Allah kiyaye mu. Sannan da aure ne ake samun sarakuta, a kulla sarakuta, surukunai, a samu surukunai, wani ya zama surukin su wani. To da surukunan nan ai dangantaka take haduwa ko? Idan wani ya zama ya je ya auro ya a gidan suwanci ko a gidan suwani, to yanzu ya zama dangi shi ma, ya shiga cikin ƴan uwa, saboda ƴaƴan da za a samu dole su danganta kansu zuwa ga gidan kakanninsu kenan. To ashe da aure ana dada samun me? Kulla zumunci a tsakani, inda ana fada da juna da zarar an yi aure tsakanin shi kenan. Wasu mutane suna fada ba sa shiri a tsakaninsu, suna gaba gidaje ne ana ta fada, sai wani dattijo ya bada shawara ya ce abinda za ku yi, ku san yanda za ku yi ku hada aure tsakanin gidajen guda biyu. Da fada ake, da kiyayya ake, da gaba ake, da ba a ga maciji. Wani dattijo mai fasaha mai basira sai ce duk yanda za a yi ku san yanda za ku kulla soyayya tsakanin ƴaƴan gidan da wani saurayi da wata yarinya, a hada su su so juna su ƙaunaci juna. Kuma wallahi hakan aka yi, ana wannan da zarar ana samun auren nan shikenan sai aka daina gaba. Ashe yin aure a tsakani yana kawo me? Yana kawo soyayya, yana kawo ƙauna, yana rage gaba tsakanin gidaje, tsakanin mutane. Kuma a wayi gari an zama uwa ɗaya uba ɗaya. Abu na takwas, da aure ne ake samun kasratul rizqi wal ghina, yawan arziki da kuma wadata. Idan an yi aure za a samu arziki, Allah yana bude hanyoyin samu. Akwai misalai masu tarin yawa ta dalilin aure, ka dakata sai an saka cire sai hakuri. Ta dalilin aure ake samun arziki, ake samun yalwarsa, ake samun wadata. Allah ya ce in yakunu fuqara'a yughnihimu Allahu min fadlihi, idan talakawa ne su to Allah zai wadata su daga me? Da falalarsa. Wannan wadanda ba su da aure kenan. Kuma na gaya muku hadisin salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum, daga cikin su ai na yi magana nace akwai wanda yayi aure yana neman Allah tabaraka wataala ya ainihin wato kare shi, yayi ne dan neman kariya, yayi ne dan neman tsaro. To ko Allah din zai kare shi insha Allah, kuma Allah zai bashi tsaron. Ya isa ba sai an yi mana surutu ba kawai ku kafa rumfarku, sai ku dauki hankalin ku, kuma ba rumfa za ku gani ba, malam za ku kalla. In kuma rumfar ce sai in kyale ku da rumfar ce, kai muku wa'azi. Yawa malam ne ya sha zafin rana ya ji lalle ba daɗi, ya sa aka nemo rumfa. Na ce tab ashe sauran haƙuri suke yi da. Yawa to Allah ya bada lada, kuma duk za a kawo muku rumfuna a hankali hankali insha Allah. Allah ya sa a dace. Ku dakata kai ba a gama kawo ku dakata ku saurara. Ku jawo mana kai. Ku jawo. Ku sauri mana kuna dauka hankalin mu. Dauke abu. So daga cikin aure ko in ce ta sababin aure ana samun arziki da yalwa. Muna ta roƙon Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta mu ta dalilin auratayya da ake samu a tsakanin ƴaƴanmu. Ah. Na'am, bismillah. Bari mu jira sai ku makala. Dauke shi, bashi. Kwantar da shi. Na'am, yayi haka, yayi saka yi. Ko ku kara gaba kanan. Yau. To, aji. Yawwa to shikenan a zauna yayi saka. A zauna. So ƴan uwa musulmi mu yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bamu musulunci, ya bamu shari'a, ya bamu addini. So ba abin da zamu ce wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da ni'ima da ya mana ta wannan samun auratayya ko raya sunna din nan ta aure, illa mu ce alhamdulillah. Wadanda kuma suke kokarin su sa mana wani tunani na daban da zai ainihin wato tashe mu daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, to sai dai mu ce Allah ya raba mu da makircin su, Allah ya raba mu da sharrin su. Kuma illar ita ce mutane yana da kyau su gane cewa yada wata manufa ce ta wasu waɗanda ba sa son Allah, ba sa son shari'a, ba sa son musulunci. Don haka idan suka ci nasara za mu wayi gari, gidajenmu za su zamanto gidaje ne waɗanda wato babu mutunci a cikinsu, babu kamala a cikinsu, babu karamci a cikinsu, saboda an nesantar da mu da aikata aikin alkhairi, musamman irin wannan sunna mai ƙarfi da shari'ar musulunci ta yi mana tanadi, ta girmama mu da shi. Dan duk al'ummar da Allah ya girmata da ya bata aure, to ya girmama ta, ya mutunta ta, ya kuma kimanta ta. Abu na tara shine kowane ma'aurachi, miji da mata duka, ba wanda baya bukatar taimakon wani. Shi namiji yana yin aure ne dan yana bukatar agaji, yana bukatar tallafi. Haka ita ma mace tana yin aure ne dan tana bukatar taimakon namiji, tana bukatar agajin namiji. Kuma tabbas haka ne, idan aure yayi dadi, mace tana taimakon mijinta, tana kuma taimakon ƴan uwan mijinta, ma tana taimakon ma iyayen mijinta. Haka kuma idan namiji ya aure, da yawa cikin matsalolinsa suna samun warwara saboda matarsa ta dauke masa nauyinsa da yawa ba kaɗan ba. Ashe yin auren alheri ne, ashe yin auren albarka ne, ashe yin auren mutunci ne. Don haka kowa yana buƙatar taimakon ɗan uwansa. Yanzu wani da kafin ya yi aure shi yake wanke kayansa, kafin ya yi aure ɗakinsa ba kyan gani, baya iya kimtsa ɗakinsa sai tarin tsummo kara da dotti da kayan takalma da wane ne. Amma yanzu yana yin mata za ta gyara masa riga, ta ajiye mai takalmansa wuri kaza, abincinsa cikin tsari da sauransu. Sai ku ga ya samu kimtsi, ya samu sukuni, ya samu natsuwa ta dalilin yin wannan aure. Haka ita ma wataƙila da ba ta da kimtsi, ɗakinta baya ganuwa, an ce wai ɗakin ƴan mata ba kyan gani. Wani sirri ne wanda yake sai dai Allah ya rufa asiri kawai. Baya ganuwa, tarkace dai da tsummo kara, da zubar da zani a ƙasa, da ɗan kwani a jefe, da wane ne da wane ne, an ci abinci an bari, saboda ba ta da kimtsi, ba ta yi aure ba. Amma tana yin aure a dolin dole aure zai ba ta seti. Har ma in iyaye suka zo suka ga gidanta a wargaje suka ce baki da hankali kamar baki da aure, yaya zaki zauna haka ba tare da kin kula da kaza, kin kula da kaza, kin kula da kaza ba? So ashe aure yana ba wa mace seti, yana ba ta kimtsi, yana kuma ba ta nutsuwa da kwanciyar hankali. Sannan ɗabi'ar ɗan adam ta ginu akan bai so ya zauna haka, namiji baya so ya zauna shi kadai indai lafiyar sa kalau, kamar yadda ita ma a dabiyar mace ba ta zo ta zauna ita kadai indai lafiyar ta kalau. So amsawa biyan bukata ne at-tabi'a al-mustaqirra fi ar-rajul wal mar'a, tabbatacciyar dabi'a ga namiji da mace shine ai aure a zauna lafiya, ga taimakon juna a cikin aure, taimako wajen tarbiya, taimako wajen kulawa da yaya, taimako miji ya taimaki yaya ya musu dinkin sallah, ya kai su makaranta, ya kai su asibiti idan ba su da lafiya, ya musu sutura, ya taimaka musu, ya gina musu rayuwa. Ita kuma uwa ta taimaka wajen tarbiyan yaya, kulawa da su, a tsaftace su, a nuna musu ya kamata, a dafa musu abinci, a dora musu ruwan wanka idan ba su da lafiya, a tarere su, a yi musu duk abin da za yi. Yanzu irin yarinya mace tun tana jaririya ana kula da ita har sai an kai ta gidan mijinta. Akwai wata wallahi aka ce zani ma bata iya daurawa ba, sai uwarta ta mata fada kullun, kai dai baki da hankali. Uwar take zani ma bata iya ba, sai ta daura shi haka, wani yayi sama wani yayi ƙasa, wai ashe zani ma wai sai an koya, wai sai an koya mata daurawa, wai yake mata wannan uwa ta kula da ita. Walhalin da uwa suke take yi akan ya abun baya cewa komai, sai dai ai musu addu'a iyayenmu Allah ya kai musu, iyayenmu Allah musu albarka, iyayenmu Allah saka musu alkhairi. Amma ana samun koke-koke yara ƴan mata, ni dai ban sani ba, bazan iya kirgawa sau nawa bila adadin uwa take kawo min kuka yatta budurwa wai ta fara girma tana mata rashin kunya ba. Rashin kunya ƴan mata yanzu suke wa iyayensu mata, ubanta dai ba za ta yi masa ba saboda ta san zai murkushe ta. Amma uwarta saboda yanzu ta ga kansu ya zama daya, sai ki zo ki haifi yarinya ki nakudar ta, ki gama wahala a kanta, da zarar ta fara dagawa kafadanta ya fara fadi, ta fara dan ita ma jin cewa ta fara tsayawa da samari, ko ta fara rike waya tana bugawa ana cewa kaza ana cewa kaza, sai ta fara rashin kunya uwarta. Wata uwa ta ce ba ni ba ke, ta gaya wa yarta, ta ce kuma yanda kika mun rashin mutunci, sai na yi ta addu'a Allah haɗa ki da miji marar mutunci ya rama mu, a'udhu billah. Kin ga ran uwa ya ɓaci kenan, kuma wallahi wannan addu'ar sai Allah ya karɓa. Yau ƴan mata yarinya budurwa za ta fito tana nuna wa uwarta yatsa, ba tsumagiya ne da sai an zazzane ku. Yau uwa an wayi gari da yawa daga cikin iyaye, bata isa ta ce yatta zo ki jajjaga min tattasai da tumatir ba, za ta ce mama ni ba na gaji. Wata ba isa a sa ta ɗebo ruwa ba, wata ba isa a sa ta ɗora girki ba. Na'am, mahaifiyarki za ta sa ki aiki ki nuna mata yatsa, ki mata rashin kirki, za ki zo ki auri wani namiji wani ƙato, abinci in kin zo ba shi sai kin durkusa, waya in kin zo mika masa sai kin danyi wani bantin haka, ba haka kuke yi ba? Cokali yana zaune sai an dauko masa. Wani ma mijin mai shagwaba wallahi in ya ci abinci ci ake ke zo ki wanke mana nuna, zo ki wanke. Kuma wallahi dole haka zaki dauko. Akwai matar da mijinta zai ce zo ki wanke mana nuna, ce ba za ta wanke ba? Yanzu a cikin ku da yawa ba ku kuke wanke hannun ba? Haka ne mana. Ai namiji in ya samu wuri akwai shagwaba, ai kin ga kin kiki bi uwarki da ta haife ki, kin kiki taimake ta. Yau ga wani nan ya zo hannunsa abinci in ya ci sai ya zo a wanke, kuma idan ba a wanke ba za a ga bala'i, kuma dole a wanke masa. Wani ya ce tunda na yi aure na daina wanki da guga. Me ya faru? Ya ce matata ce take mu. Amma da aka bincika wannan matar, kaga malam kai can baya za ku kai can cin firana can ku kai can baya. Da aka bincika ba ta yi wa mahaifiyarta, amma kin ga za ta zo ta yi wanki ta guga wa miji. Na'am, bin miji akwai lada, amma kuma bin uwa ma akwai lada, musamman lokacin da iyaye suke bukatar taimako, ai bai kamata a ki kulawa da su ba. Da haka wannan dabi'a na tsauran rai da taurin kai da rashin sani ya kamata da ake yi wa iyaye musamman mata, wallahi bai yi ba. Wata kuma tana dab da aurenta za ta kama rashin mutunci. Ga ta budurwa an sa ranar aurenta, amma uwarta ba ta jin daɗin ta. Allah Allah take uwar tana cewa ni dai Allah ya kawo ranar auren wane, wance in kaita in tattara ta mika ta can ta je ta karita da mai gidanta. Ba a yi. To me yasa yara ƴan mata suke wannan ɗabi'ar? Kwaya kuka sha? Hankalinku ne tabu? To a ina kuka koyi wannan tarbiyya ta bulaƙanta iyayenku mata, ta rashin biyayya ga iyayenku mata? Wallahi wannan mummunan abu ne, kuma aibu ne. Muna fatan insha Allah ta'ala iyaye mata za ku yi ƙoƙari ku gyara, don duk wanda yake mai imani ne idan an yi wa'azi yana bi. Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يا وجبتا الله يا حكمتا كر ابوتا وكوا سي الله شي شي كدي كما اكيوتتا وايايه duk dan da bai taimaki iyayensa ba yayi asara, duk yadda bata taimaki uwarta ba bata taimaki ubanta ba tayi asara. Kuma zaki zo zaki taimaki wani a dolan dole, yanzu maza da yawa ki masa aikin mutuncin kuma ya zazzage ki, nawa ne suke dudura muku a shar kuma kuke hakuri? A shar wallahi suke dura mata. Ya miki a shar kuma gobe in zai fita ki bi shi ki gaishe shi ki ce Allah kiyaye hanya, ya zaki? Amma ga mahaifiya tana lallaban ki, ki taimaka mata ki agaza mata, amma ba ki taimaka mata ba. Allah raba mu da maza masu yi wa mata a shar. Allah Ubangiji ya kare mana mutuncinmu. Allah ba mu ikon mutunta iyayenmu mu ma. Kuma Allah kada ya hada mu da wanda za su wulakanta mu. Bayan wannan abu na 13, alaka tsakanin miji da mata, wato na aure, alaka ce wanda ta ginu akan taimakon juna. Wannan gabar yana da kyau ku gane. Ya aure ki ne dan ki taimake shi, shi ma ya kamata ya sani cewa kin aure shi ne dan ya taimake ki. Miji ya taimaka wa mata, mata ta taimaka wa miji. Walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja. Kenan idan kun yarda cewa rayuwar aure ta ginu ne akan taimakekeniyar juna, to bai kamata ana samun sabani a tsakaninku na rashin ladabi, rashin biyayya, rashin mutuntawa ga harka ta aure ba. Miji ya ji cewa matarsa taimakonsa take, tabbas wallahi matarka tana taimakonka, taimaka abinci wa 'ya'yanka. Duk ranar da matarka ta tafi unguwa, kai za ka nemo abincin da 'ya'yanka za su ci, ashe tana taimaka maka. Duk ranar da matarka ta tafi asibiti, kai za ka je kai ta buge-buge ka nemo me za ka kawo wa ƙananan ka yara su ci su sha, ashe tana da amfani. Ita take wa 'ya'yanka wanki, ita take wa 'ya'yanka guga, ita take musu tsarki, ita take musu wanka. Ba a gane wannan sai ranar da mace ta mutu. Idan mutum matarsa ta mutu, wallahi ta'aziyya bi za a yi masa, a masa ta'aziyya, a masa jaji, musamman mai mata ɗaya. In ma mai mata biyu ne, in fitinanniya ce, ko wata ɗaya ba za ta yi wata iya kula da matan 'ya'yan wadda suka ta mutu. Mun ga wannan a ido a fili a zahiri. Yau idan matarka ta mutu tana da 'ya'ya, wallahi akwai namijin da kansa yake tashi tun asuba, saboda babu tsarin wata matar, ba dangi, ba 'yan uwa, gidansu a cike yake. Ba zai ɗebi 'ya'yansu 5-6 ya kai wa uwarsa ba, sun fi ƙarfinta. Kin san mai gidan nan ne yake fita ya shiga kicin yace kai ku wanke mun kwanuka, ai ai suke wanke mai kwanuka, shi kuma yazo ya dora. Babban mutum da motarsa da mutunci ana ganin girman sa, shi yake shiga kitchen yazo ya dora ƴaƴansa abin karyawa. Ashe mata tana da amfani, ina take yau ta mutu, a rana ake gane darajar ta. Amma mutum yazo ya ajiye mata ya ta tozarta ta, ya ta wulakanta ta, ya ta zaginta, in ta yi latti ba ta yi abinci ba, ya ci mutuncinta, ya ce sai in sake ki, sai in kore ki. Irin mazan nan marasa tsari, su kullum idan an musu laifi wai zan sake ki, wannan ba daidai bane. A daina yi wa mata barazana da zan sake ki, in ka sake ta ma Allah zai bata wani mijin da ba kai ba, wataƙila wanda ya fika. To ashe mata suna da amfani. Akwai mai gidan da wallahi dole yake dawowa daga wajen aiki da wuri, ya sayo taliya, ya tsaya sai tattasai da tumatir, ya kawo yaran, ya ce ƴan matan su dan jajjaga, shi kuma shiga ya wanke shinkafa, da shi da yara suke zurutu a kitchen. A gama ya zuba wa kansa, ya zuba musu, amma sai ya fara zuba wa kansa tukunna. Wallahi mata tana da amfani a gida. Ko unguwa mace ta tafi, kana shigowa gida sai ka ji kamar an yi mutuwa, ko ba ta da lafiya ta je asibiti. Kuna da alheri, kuna da albarka, kisa shari'a ta ce a mutunta ku, a kimanta ku, a darajta ku. Wannan wa'azin ya kamata a ce da wa maza nake yi wa. Don haka lalle maza, duk wanda Allah ya masa arzikin mace, to ya rike wannan babban arziki ne. Kuma duk irin munin halinta tana da amfaninta. Yanzu shara kawai, wallahi namiji baya iya share dakinsa. Shara, wallahi namiji ba zai iya share dakin shi ba. Dole mace za ta yi maka, duba irin daki da tile da komai, ko ba share shi ba akwai mopping, wallahi namiji ba zai iya yi ba. Zanin gado mutum ya shimfiɗa sai ga ya gaji, in shimfiɗar gado mutum ba zai iya yi ba. Wani in ya zo kawai sai dai ya jefa zanin ya hau kansa kawai ta birgima a haka. Wanke filo, wanke zanin gado ba ya yi. Ga toilet, namiji baya iya kula da toilet ɗinsa. Mace Allah ya mata ƙarfi da lafiya, ita ta iya jurewa ta yi wanke-wanke, ta wanke toilet, ta gyara gado, ta tsaftace, ta sa turare, ta je kitchen ta gyara, ta sallami yara, ta zo ita ma ta ɗora abinci, ta kula da wajen gida, ta kula da cikin gida. Kai, Allah ya muku albarka. Allah ya tallafa muku. Allah ya sa ku fi ƙarfin mazanku. Allah ya sa su ma mazan su fi ƙarfinku. Wannan kan ba amin ba ko? Akwai abin tausayi ƙwarai da gaske. Sai sa manzon Allah ya ce a taimaka wa mata. A taimaka ba ma mace ba, ko ɗan aiki ka ɗauko, in ya maka aiki ka taimake shi, ka gaza masa. Da haka akwai tabadu. Sannan idan mun zo bangaren namiji, ya kamata mata ki rinka tausayawa namiji. Yanzu duk wannan firiritar da kike da abin da kike yi, ai kina yi ne saboda an kawo. Dare da kika wayi gari, ba masarar da za a tuka, ba shinkafar da za a dafa, ba taliyar da za a dafa, ba kayan miya, ba kaza. Ji zaki gidan nan sai ki ganshi da duhu, komai haskensa. Ga kendir a kunne, amma wallahi duhu za ki rinka gari. Saboda me? Babu abin girkawa. Waye yake kawo kayan girki? Mai gida yake kawo. Ya kawo omo, ya kawo sabulu, ya kawo ashana, ya kawo tattasai. Ba za a yi masa afuwa ba sai ya karo tumatir. Ba za a yi masa afuwa ba sai ya kawo attarugu. Ba za a yi masa afuwa ba sai ya haɗo da albasa. Ba za a yi masa afuwa ba sai ya sayo yakuwa. Ba za a yi masa afuwa ba sai a ce ina alayyahu. Ba za a yi masa afuwa ba sai a ce ina magi. Ba za a yi mai afuwa ba, to ai ma ba gishiri. Ba za a yi masa afuwa ba, to ai ma man bai isa ba. Ba za a yi masa afuwa ba, to mu ba mu da sabulun wanka. Ba za a yi masa afuwa ba, ni soso na ya lalace. Ba za a yi masa afuwa ba, brushin yara babu. Ba za a yi masa afuwa ba, wandan yara ya yage. Ba za a yi masa afuwa ba, ba ni da atamfa zuwa unguwa. Ba za a yi masa afuwa ba. Haba, kin ji wata tace Allahu akbar. Wato kenan yanzu an gane, kenan kamar anya, yanzu da namiji da mace wai fi wahala ne wai. Ba ji ba, ku ji tsoron Allah, ku yi mana adalci, ku faɗi gaskiya. Yanzu wannan fa ban gama irgawa ba fa. Gidan zamanki shi yake biya, sabulun wankanki shi ne, man shafawar ki shine dan kwalin ki shine kudin kitso ko ba ku daga mutane kafa kudin kitso wai wani yayi tafiya matarsa ta je ta yi kitso baya nan nawa ake biyan kitson nan 200 wallahi da yazo ni ba ka ban kudin kitso na ba ta murku da baki wai tana fushi wai bai bata ba yace dan Allah nawa ne kidan kudin kitson nan 200 ne 200 ba ku iya daga mazajen ku kafa yanzu wata magi ne ya kare ta je ta siyo magin naira 100 ko na naira 50 sai ta rubuta ke bashi kike bi na eh wallahi ina bin ka bashi naira 100 magi ranan gishiri ya kare naira 20 ranan nayi bakuwa na bata kudin mota yanzu bakuwar da kike ma ni zan biya kudin motar da mata masu sha'ani kenan to ba komai din namiji ya ji ya dauka komai shi yake miki dan Allah wannan bai kamata ki girmama shi ba bai kamata ki mutunta shi ba bai kamata ki kimanta shi ba bai kamata ki daraja shi ba dan haka jama'a aure kowa idan aka faɗa aikinsa sai ku ga kamar kowa ya fi kowa kenan daga cikin manufa ta rayuwar aure shine taimakekeniyar juna ne kun ga annabi shi ya fi kowa girma ko shi ya fi kowa matsayi shi ya fi kowa daraja ko amma wallahi an ce annabi yana taimakon matansa a gida annabi yana tankade annabi yana hura wuta a gida annabi yana aikin wahala a gida yana taya matansa na Aisha ta faɗa tace idan annabi yana gida kana fi mihnati ahlihi aikin gida tare da shi yake yi ba wai namiji ya zama mutakabbiri mai girman kai da fadin rai kawai ya miƙe kafa a tilisita kulera sai dai bada umarni gashi ga cokali fa yana nan fa cokalin nan ba yana kan kujera gashi anan amma kina kitchen can nesa sai ce dudu sai ki taho kina zuwa sai ce mi komo wannan cokalin sai yanzu dan Allah mai gida ba za ka mika hannu ba ai shi mai gida ne mulki wato ko sarki ko bai kai miji mulki ba mutane ne basu gane wallahi maza suna buga mulki a gida Aisha za wata in ta zo gurin sai ta ce ranka ya dade Allah kare girma yace na'am maza wallahi maza suna so a ce musu ranka ya dade in ga muku wani sirri ne in ba idan ya dame ki girin ranka ya dade ko kiran zaki ce ranka ya dade zaki ga yana ya fara canjawa dan kudin ce ba ne ma sai ki ga wata ran ya kara miki 700 ma akai ya manta saboda kina ce masa ranka ya dade ku rinka ga yawa mazajen ku ranka ya dade to akwai wanda kike so ranka ya dade irin mijinki to me laifi da ba kike ma ranka ya dade ba wallahi ni da mace ne sai in ce masa ranka ya dade kuma wallahi sai na dunkule masa yace kina da wani sarki ma sama da mijinki akwai wani sarki kina da wani shugaban kasa ba mijinki ba ko akwai ki faɗa in je in gaya masa ai shine komai naki shine shugabanki huwa sayyiduki wa huwa ra'isuki wa huwa mu'addibuki shine shugabanki shine jagoranki shine mai ladabtar da ke shine mai kawo miki abubuwa haka ko ba ka bani safi da haka a girmama miji a mutunta miji a kare darajarsa ba mace mai jin daɗin rayuwarta irin wanda take ganin girman mijinta wannan mata ƴaƴanta za su girma mata Allah zai sa mutane su girma mata saboda tana girma mijinta babu mace da take wahala irin wanda mijinta bai da mutunci a idanta Allah ya sa ku ga girman mazajenku Allah ya sa ku ga kimarsu su ma mazajen Allah ya sa su mutunta ku su kimanta ku barin dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne ya kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am amin ya rab assalamu alaikum